Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makili da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shira. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, gwamnatin Republican mai ci a Kentucky Matt Bevin ya ji inja da abokin karawarsa na Democrat wanda ake ganin shine lashe zaben. Bayan haka ma'aikatar leƙen asirin Amurka tana bibiyan bada haɗin kai da ake yi wa sabon shugaban kungiyar IS, wato Abu Ibrahim Al-Hashim Al-Quraishi. Bayan haka shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata a kawar ko kuma a shafe masu safarin miyagun ƙwayoyi na ƙasar Mexico kwata-kwata a ban ƙasa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger suka koka akan shirin sasanta jam'iyyar siyasar ƙasar. Bayan haka za ku ji rahoto akan kiran da al'ummar garin Miyango a jihar Plateau suka yi ga hukumomi akan su binciko waɗanda suka kashe mutane sama da 20 a wata makaranta shekaru 2 da suka wuce. Za ku mu sake komawa jamhuriyar Niger ku ji yadda 'yan kasuwa ke ci gaba da kokawa akan yadda matakin rufe iyakokin Najeriya ya shafi harkokinsu. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adle Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnan Republican mai ci a jihar Kentucky Matt Bevin ya yi na ja inja da abokin karawansa na Democrat a cikin dare jiya Talata yayin kirga kuru'u duk da taimakon da ya samu daga shugaban Amurka Donald Trump bayan kirga kusan dukkan kuru'un a Kentucky. Andy Beshear na Democrat ya samu kashi 49.2 cikin 100 yayin da Bevin ya samu kashi 48.8 cikin 100 na kuru'un, lamarin da ya sa Beshear ya ayyana samun nasara yayin da shi Bevin kuma ya ki amincewa da shankaye.
Tonight, voters in Kentucky sent a message loud and clear for everyone to hear.
Beshear na Democrat ya ce a wannan dare masu zaɓe na Kentucky sun aike da sako mai ƙarfi kuma kowa ya ji abin da suka ce. Sakon da suka aike na cewa zaɓenmu ba batu ne na ɓangaren dama ko hagu ba, har yau dai sun maida hankali ne akan daidai da kuma rashin daidai. A nasa ɓangare, gwamna mai ci na Republican Matt Bevin cewa ya yi.
We want the process to be followed and there is a process. We know for a fact that there have been more than a few irregularities. They are
yace muna so abi tsari kuma akwai tsari sosai da ya kamata abi. Mun san cewa akwai magudi da dama da aka tabka a zaben, akwai haɗin baki sosai a wannan zaben, lalle akwai wannan batun. Ya wato yace yaya aka yi su, guda nawa aka yi, menene tasirin su, idan har hakan ya tabbata to doka kuma za ta yi aiki akan su. A wani gagarumin batu da biyu bayan zaɓen na jiya Talata, 'yan Democrats sun samu wurin jayi a majalisun dokokin jihar Virginia a karon farko bayan shekaru 20, wanda za su yi aiki tare da gwamnan jihar wanda shi ma ɗan Democrat ne. Ma'aikatar leƙen asirin Amurka tana bibiyan bada haɗin kai da ake yi wa sabon shugaban ƙungiyar IS Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi. Kafafen yaɗa labaran IS a jiya Talata sun baza hotuna da dama na mayaka daga ƙungiyoyi masu alaka da ISIS da suka yi mubaya'a da sabon shugaban Al-Quraishi, ciki har da hotuna 16 daga ƙungiyar Khorasan Rashin IS a Afghanistan. Hotunan sun nuna ƙungiyoyin mayakan daga wurare da dama ɗauki da tutocin IS suna cira hannaye da bindigoginsu, kana suna ɗaukar alkawari na bada haɗin kai ga sabon halifar wannan ƙungiya ta IS. jama'an leken asirin Amurka da na kasashen Turai sun dade suna wato da suka ayyana reshen IS a Afghanistan Khorasan kungiyar da ta'addanci mai karfi kuma tana kaucewa samami da Amurka da kuma dakarun Afghanistan suke kai mata a duk lokacin da ake yaki da ita. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce dole ne a kawar da duk masu safarin miyagun kwayoyi a ban kasa na kasar Mexico wanda yake nuna cewa sun halaka wasu 'yan Amurkawa ko kuma matan Amurkawa guda tara da wasu kananan yara a arewacin Mexico. Masu harkar miyagun kwayoyin da sun yi kuskure ne wurin auna mutanen da ke cikin motan kiran SUV a matsayin abokan gabansu na wata kungiyar masu harkar miyagun kwayoyin a cewar jami'ai. Trump ya faɗa a cikin wani sakon Twitter cewa idan Mexico tana buƙatar taimako wurin kakkaɓe waɗannan dodannin, to Amurka a shirye take ta bada wannan gudunmuwa kuma ta shirya ta shiga wannan batu dumu-dumu kuma za a ga aiki da cikawa. Trump dai ya bada tayin yin aiki tare wurin yaƙi da masu harkar miyagun kwayoyi. Sai dai shugaban Mexico Andrés Manuel López Obrador ya yi fatali da wannan shawara, yana mai cewa a baya gwamnatin Mexico ta yi amfani da sojoji wurin wannan yaƙi amma kuma ba a yi nasara ba. Ya ce babban mataki da za a iya ɗauka da shi ba zai wuce shiga yaƙi da su ba. López Obrador na Mexico ya tattauna da Trump ta wayar tarho a jiya Talata, inda ya gode wa shugaban na Amurka da ta yi na yin aiki tare domin yaƙi da waɗannan miyagun mutane. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar Iran ta faɗa a yau Laraba cewa Iran ta saka akwati mai ɗauke da kilo 2000 na sanadaran uranium a cikin inda take kera makaman nukuliyarta domin ta fara amfani da uranium a cikin harsashenta. Wannan shine sabon mataki da Iran ta ɗauka da ya saba wa yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 wacce ta kulla da manyan ƙasashen duniya akan takaita ayyukanta na nukiliya domin a ɗauke mata takunkumin tattalin arziki da aka azamata. A ƙarƙashin tsarin aiwatar da yarjejeniyar an baiwa Iran dama ta saka mashinin sarrafa uranium guda shida inda take kera nukuliya, amma kuma ta yi amfani da biyu a ciki kacal ta ajiye guda hudun saboda ta yi aiki ba tare da ta saka uranium a cikin harsashenta ba. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito wani wasu kalamai na mai magana da yawun hukumar sa ido akan makaman nukuliya na Majalisar Dinkin Duniya cewa masu aikin binciken hukumar da sun isa Iran kuma za su bada labarin ayyukan abubuwa da suka ga ana gudanarwa zuwa ga helkwatan hukumar sa ido na nukuliyar. Sunan shugaban kasar Sierra Leone Julius Maada Bio ya yadu a kafafen labaran kasa da kasa yayin da ya ayyana dokar ta ɓaci akan yawan fyaɗe da kuma cin zarafin jima'i da ake wa mata a farkon wannan shekara. Peter Clotty na muryar Amurka ya tattauna da shugaban kasar da uwar gidansa Fatima Maada Bio a gefen taron kolin Majalisar Dinkin Duniya a kwanakwanan nan akan batutuwan kare mata da 'yan mata a kasar da ke Afirka ta Yamma. Shugaba Bio ya ce ana samun nasara wurin kyautata rayuwar mata a cikin ƙasar saboda an ɗauki lamarin a matsayin hanya ɗaya tilo da za a bunƙasa tattalin arziki da kuma kiwon lafiya a ƙasar. Shugaban ya ce idan suna so su ci gaba a matsayin ƙasa ta duniya wadda mata ke da rinjaye, to dole ne su musu adalci kana kuma a ɗauke su da muhimmanci a kuma saka su a cikin manufofi na cimma ƙudurorin Majalisar Dinkin Duniya na samar da ci gaba. Ya ce lallai ne mu tabbatar da suna taka rawan gani da kuma bada gudunmuwa a ƙudurorin ci gaban na Majalisar Dinkin Duniya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mako daya bayan da bangarorin siyasa a jamhuriyar Niger suka bada sanarwar amincewa shirin kafa wani committee da nufin warware takaddamar da ke tsakanin su akan maganar tsare-tsaren zabukan shekarar 2020 da 2021 da ke tafe, kungiyoyin fararen hula sun koka akan abin da suka kira rashin adalcin da aka nuna wajen rabon kujerun wakilcin wannan committee. Saboda haka shugaban kawancen kungiyoyin Rosen Alhaji Abdu Mamman yayi kira akan a gyara wannan kuran. Ga hirar da wakilin murya Amurka Sulaiman Muna Barma yayi da shi.
Shi kwanciyar hankali ya yi komai duniya. Dan inda babu kwanciyar hankali babu iko. In babu kwanciyar hankali komai baka yi. To mu ga namu gani ya yi daidai ai wannan sulhun. Ya yi daidai kuma a sa duka ƴan ƙasa bangare bangare kowa shi to shi ba na shari'i. Amman taron nan in za a yi shi ai da wajiya. Ga abun da za a tattauna bisa gare shi. Kai mun irin na conference national wata nawa an ka kare kun ga yadda democracy mu ta zama
kana ganin za a iya samun fahimta tsakanin bangarori musamman da yan siyasa
insha Allah kai ya gaji zo mu gaji ne masu iko su sun gaji su ma kana da sun gaji wangar shitin da aka yashi kowa kai har talaka ma abu yashi su to dole a shirya
wasu yan kasa na korafi akan cewa an yi rabon kura wajen maganar ranta mutanen da ya kamata su wakilci bangarori ko kuma kungiyoyi shin ya kake kallon wannan korafi
daidai ne mu kamar zan ka dauka wajen kungiyoyin harafulla mu ba mun adalci ba in ka duba ga yawan mu ga kuma duka kokarin da muka ne muna kawowa na azumna lahiya na cigaban kasa sai yanki a ce a wuri uku za a ba mu kuma cikin wuri uku din ga an ɗebe wuri guda an ba mata sauran kungiyoyin daga wanda adda biyar sai wanda adda goma mu ga namu gani ba mun adalci ba ya kamata a ce wanda an ka dauki goma goma ko ina mun ku a ce mu kawo mutum goma ba yi ma matasa adalci ba da ya kamata a sa matasa mata ma ba musu adalci ba ya kamata a ce kamar wanda mata suke da a ce an samu mace biyar ko shida cikin wannan taron tunda ba tilas bane ƴan siyasa su kawo mata wani bi ma ba su kai mata in kuzula in ka duba sai NDP da ke za ka samu mace guda ko biyu cikin gudan taron kenan a ba mu goma mu shirya kanmu gwamnati kai shiga cikin tsarin mu
ƴan adawa a baya-bayan nan sun kwatanta cewar akwai bukatar su ga shugaban kasa ya shiga cikin wannan tafiya dumu-dumu a maimakon a sa wasu su jagoranci wannan al'amari
shi shugaban kasa ba yanzu na kamata shiga ba shi uban kowa ne shi bari gwamnati shi tafiyar da aiki in aiki na taya daidai abinda an ka susuke sai a kawo mashi sheki shi nuna ya yarda ko bai yarda ba amman shi ce ma gwamnati shi aiki da gaskiya shi adalci abinda za a tsara da shi yayi
za ta yiwu a dukkan bangarorin nan adawa ko masu linjaya a samu waɗanda sun fi son ta takule ko kuma a yi ta jayayya don watakila a haka su za su fi samun abin da suke bukata.
Kasan ba a ce duka mutane ko ne ce ya yarda ana samun waɗanda gazakuwa don saboda su bata abun amma abin da muka fata dai duk wanda ya taho da niyan shi bata wannan taron Allah Ubangiji kai ba ya sa. Allah Ubangiji ya sa ƴan ƙasa da daman su gane da dole sai mun kama kanmu da kanmu mun kama juna yannan na ƙasa mu ga ci gaba.
Tumadalla a gaida Sulaiman Muni Barma yanzu kuma za mu je Najeriya. Matasan yankin Miyango da ke karamar hukumar Basa a jihar Filato sun buƙaci hukumomi su bankaɗo waɗanda suka kashe wasu mutane su 29 a wata makaranta shekaru biyu da suka gabata. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Matasan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi suka zauna a mahaɗar sakatariya ta jihar Filato suka ce sun fito ne don su nuna juyayi kan kisan ƴan uwan nasu a ƙauyen Kidoro da kuma jan hankalin hukumomi da su ƙara ƙaimi wajen gano waɗanda suka aikata kisan. David Shinge wanda ke matsayin shugaban matasan Miyango ya ce tun lokacin da lamarin ya auku ba su samu wani bayani daga hukumomi ba.
Babban abin da muke nema daga hukuma shine a yi gaskiya a hukunta waɗanda suna da alhakin kisan kuma mu tabbatar cewa an tsayar da hare-hare da kuma rashin zaman lafiya na biye kuma mu samu kariya saboda mu samu zaman lafiya a garinmu.
Shi ma sakataren watsa labarai na kungiyar Zango Lawrence ya ce suna buƙatar adalci ne.
Muna kiran gwamnati ta san adalci musamman shi gwamnatin Babu Buhari wanda ya alkawari ya ganda cewa an yi adalci kuma ta tsaro to mu ba mu samu wannan adalcin na a wurin mu ba an kashe mutanen nan kuma kashi da aka yi musu daidai ba ba mu so ba akwai bakin ciki akwai mata da aka bar su da yara an sake an bar kuma akwai yara kuma da sai aka kashe su su ma a ciki yaran na ya kamata su zama wani abu aka bar su da bakin ciki aka bar su kuma da wahala suna faman sha so muna kiran gwamnati a gan yaya za a yi a jajanta irin wannan abu
ita ko Esa Yakubu Chai tace a yanzu dai an samu sassaucin tashin hankali a yankin nasu
eh da sauki amma dai muna kira gwamnati ne su kare taimako har yanzu dai ana kashe-kashe wurare daban-daban sai yau a ji an kashe mutane na yau gobe a ji an kashe shekaran jama mun yi bizo to abun kenan kuma abun kaman ma barai tsaya ba ko yaya ne so muna kiran gwamnati ne su kare kokari domin a gan abun nan ya tsaya domin gaskiya abun ya ishe mu haka
a bangare guda kuwa kwamishinan yada labaran jihar Plateau Dan Manjang yace gwamnati na iya kokarin ta wajen wanzar da zaman lafiya a jihar
Kwamishinan
yada labaran jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjang Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma zamu sake komawa jamhuriyar Niger tun bayan da gwamnatin Najeriya ta rufe iyakokinta a watan Agustan da ya gabata ƴan kasuwa da jama'a daga ciki da wajen kasar ke ci gaba da yin korafi ƴan kasuwa daga jamhuriyar Niger da ke makwabtaka da Najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan yadda matafin ya shafi harkokin kasuwancin su ga tamar abari da ƙarin bayani
Matsaloli sai da ƙaruwa suke daga haurawa na farashin kayayyakin masarufi da kuma koma bayar kasuwancin kanshi kamar yadda Abdulsalam na Kakale sarkin shanuna da magaran ya sheda cewar suna cikin matsaloli game da wannan rufe boda
Dole da aka ce a rike iyaka dole a samu matsala ta shiga da haja in kuka dauka bangaren mu dabobi ne yau dabobin nan babban kasuwar mu da take daukan dabobi Najeriya ce to an rike iyaka dole kwa a ga koma baya a cikin harkokin kasuwancin wannan to in kuka dauka su daga can ma ƴan Najeriya daga kudu ne arewacin Najeriya suna da raunin kofar gaban zawwa ya rage zawwar su kuma mu ma in kuka dauka kai mai daukan dabobin ka kai dan ya zama tilas ne tunda an ce iyaka kenan wa'ansu hanyoyi ne ake bi ba wanda da kai tsaye ba ake tahiya kenan dole akwai kwargaba radda ko aka ce mai kasuwa iya kwargaba kin ga baya kada karhin shi gaba ɗaya ba ya je kasuwancin nan cikin kwanci hankali da samun riba tunda ya zamanto mu ba mu da wata kasuwa muhimmiya duk sati illa wannan Najeriya
a da kamar kuna kai dabbobi kamar motoci nawa a misali
a inda ne wannan lokacin tun daga layya zawa kaka har shiga rani ai babu adadi kasuwa ce permanent gatan akwai hallo raunin canji
su ma matafiya sun koka na yadda ake karban na goro daga hannunsu duk kuwa da kana da cikakken takardu kamar yadda wannan da ya so a saka sunansa ya shaida
daga katin karo kofar shiga bodan Najeriya ba abun da zai sarar da kai illa yanda jami'an tsaro aka jibge su kuma abin takeici ma in zaka shiga an dan ba da dama da akai ka shiga za a tambaye ka da ECOWAS in ka gwada abun kuma ya soji guda zai ce wai ka kawo na arziki ka bashi wani abu in baka bashi ba kenan zai gwada ma kamar me da kaje
to kai da ka bada na arzikin da kaje
wallahi sai da na bada akwai inda ake sa maka hannu a da in muka je kawai irin sa mana hannu ake aika shi komai ba mu bada amma yanzu migration sai sai ka bada 200 in baka bada ba sa samu hannu ba
da takarda saka da komai
da komai ka cika kaida yadda suke so
mai takardun ma
mai takardun wa gani ni ne gano wanda jiyan nan ladi naje aka ce sai na bar 200 sai da na bar 200 kuma na tahi kuma bayan hallowa na dawo na bi ka'ida dan kadin zagaye a matsayina na wanda na san incin kasa ta ka in yi lahi na biyu ta ka'ida maimakon a samu hannu in huce amma ce hallo sai na sa sai na bashi wani abu
a daya waje Musa Alasan wani masanin tattalin arziki a jami'a ta da magaran kiraye ga gwamnatin jamhuriyar Niger da ta kama ma ƴan kasuwanta yanda za su rage dogaro da wasu kasashe
idan ƴan kasuwa mai kamata kawai su gamba karhi da karhi ya zamanto in misali ga abubuwan da ya kamata Niger take bukata na kai tsaye su je din Turai ne din Amurka ne in kuma kasashe na Asiya kamar Saudi Dubai da sauransu a yi order kaya mai yawa kenan an sa kuɗi da yawa za a yi order ta yanda yanda ƴan Najeriya suke samu su da sauki har su kamu ma misali rage kenan wani suna iya kawa kenan kuma ita a nan bangaren gwamnati tana iya kama musu ta bangaren rage musu wasu lanko na shigowa a nan gaba Niger ɗan kasuwanmu musamman ɗan kasuwanmu su fara tunanin cewa ya kamata a fara gina kamfani na kera abubuwa na yau da kullum wanda dai muke bukata na sai na kai tsaye wanda ya kamata a ce Niger take kirawa ita ce za ta bamu damar kenan mu hasa dogaro na yau da kullum ba ma Najeriya a kade ba na kowace kasa bai yiwa a ce mun bin ma bukatar wani abu daga wata kasa amma yanzu mutum mun rage dogaran wannan kenan ita kuma gwamnati ta kama waya wanda suke da niyyar kera kamfanonin wannan ya zama to mun fuskanci ci gaban arzikin kasar Niger a gaba daya
fatan ɗan kasuwan dai a samu shawarwari na tsakanin magabata don samun maslaha
to fatan mu muna murna shugabanni na kasar Afirka za a yi kasuwa daya kudi daya muna ga ci gaba ne ba karami ba sai muka wayi gari aka tashi babban makautan mu suka rike iyaka kinga wannan abu nan bai dadi ba inda da shawarwari tunda tattalin arziki ne na kasa guda kasashe ya samu matsala sai ha shahi kowa shi kuma ci gaba ake so ba a bar a koma baya in zaka gyara gidanka ma kenan sai ka shawarci makauta a ga ya ne za a yi ba kai tsaye ba to wannan kai tsayin ya kawo matsaloli sosai
Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
himma ba ta garago Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu
Malam David Dumas da asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington
kina gani ya kamata a dauki wasu dokoki akan matasa kamar ayyara kananan sai ka dan yaro dan karami an bashi salula smartphone yana amfani irin wannan kaftan salula
ya kamata ai hankali kamar ni yanzu haka yara na shekaran su bai kai ba amma idan koda ya kai akwai irin waya ne zan ba su waya ne wanda daga kira sai kira
kamar da ake cewa dummy phone ake ce musu ko
dummy phone yes irin wannan waya zan ba su because idan ka bashi waya mai camera daga san inda zai je yana daukan hoto ba daga san inda baka san waye zai tura mishi hoto ba waye zai tura mishi karamar video ba
ikon Allah
so akwai babban damuwa
sa'annan mu koma baya a cikin harka gwamnati in ce dan idan ka san cikin ma'aikatu da dama ana taruruka kuma wannan taruruka ana yin su ne kamar a ce ba mai shiga sai wani da wani mai abin da mutane suka manta suna shiga cikin wannan tarukan ne da salulan su a aljuha kenan cewa wannan taron da ake cewa daga wani sai wani wani taron sirri kenan ba na sirri bane wanda yasa abin da yake zai iya kutsa cikin wannan salula shi dikira da ake ciki aiko
gaskiya ne gaskiya malam da rawai so haka yake idan an je wannan wurare za a iya cewa kada shigo da salula kada shigo da waya kada shigo da abab da abun rubutu da sauransu a wurare ne wanda za a iya yi hirar da ana gani kamar bai kamata a shiga waya ba na ya ana haka domin abin da ake kira privacy wato
sirri kenan
sirri wato babu da shi kuma abinda irin daya daga cikin damuwan da cellular ya kawo mana kenan yanzu.
Kenan duk kenan kana cewa Malam David duk taron da an kai idan mutum na dauke da cellular ciki kenan a barbaton sirri.
A barbaton sirri babu.
Babu. Ikon Allah. Kenan ko kamfanin da ke bada kamar MTN da wanda kin duka sai sauraron abin da ake tattauna da ake ko wanda ya sa abin da yake wani ke zauna bakin koha kamar kare ka karanta cyber security zai iya husga ya dauka IP address in wanda ke cikin taron kuma sai sauraron abin da ake ko
haka take akwai kasan kuma wani su mutanen mu idan sun je abin da ake kira App Store idan za su yi downloading abin da ake kira applications
eh kamar su WhatsApp da su Imo da su wannan
da sauransu so idan kai downloading na shi a wayanka zai tambaye ka wayan su tambayoyi ko ka bani izinin shiga wuri kaza microphone naka yawancin applications nan suna ji duk abin da kake duk hiran da kake yi suna ji
iko Allah
duk hiran da kake yi ko da baka kan waya
ko wayanta ka take
sukan ji idan suke so su ji
kenan da duk app din da ka san nan in ka ba su izini shikenan
idan ka ba su izini shikenan ka ba su ki kenan na gidanka ka ba su makullin gidanka kenan abin ba da tsoro ne sosai
ta kai mutuna Adamawa ne kuma ka kwashe shekara nawa zan ce kai na Amurka
zan ce na wuce shekara 10 muna neman na 11 yanzu
a ni na 11 ka hitkace ka fito daga jihar Adamawa akwai abubuwan da kai ma jihar taka ko kauyen naka kamar taimako domin samu su ci gaba
akwai yawa na yi shekaran da ya wuce na koma na je mai koyarwa ta fannin cyber security depending security depending teamwork depending strategy da sauransu na yi koyarwa ta wurin kauyen mu kuma kowace shekaran da akan yi akwai abin da ana kira day na kauyen mu kan je mu nemi daga nan nake nemi taimako samun koma a taimaka ma yaran da suna makaranta da takardu da uniform da sauransu shekarar da ta wuce can kuma na samu na dan samu taimako nan na koma kamar masu gudun hijira na Boko Haram a IDP camp mun samu dan kai musu abinci da sauransu da kayayyaki Allah ya sa gwamnatin Adamawa ta karbe mu mun kai musu kayan sun kuma gode kuma mun gode
kuna rota kungiya ce
akwai kungiya zumunta akwai kuma ni da karan kaina da sauran abokanai nan da nan muka yi so dayan da muka yi din ni da abokanai nan nan na Boko Haram din da kuma na zumunta din mun je kauyuka mun sa su borehole injin na ruwa da sauransu da kauye mu kuma ni kai da kaina da sauransu kaman koyis wanda na je na last year ni nayi da kaina a kashe na arziki don taimaka mutanen Adamawa kuma Allah ya kaida lafiya shekara da zuwa zan sake yi
to iko Allah Malam David Dimas Allah ya amsa Allah ya karba kuma wannan abu da kake Malam David Dimas da asalin kasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington DC gode da mu damar tattauna ta da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wannan ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu
To madalla nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 10:27 kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Mai ci a jihar Kentucky Mark David ya yi jinjiya da abokin karawansa na Democrat a cikin garin jiya Talata yayin da ake kirga kurku duk da taimakon da ya samu daga shugaban Amurka Donald Trump. Bayan kirga kusan dukan kuru'un a Kentucky, Andy Beshear na Democrat ya samu kashi 49 cikin 2 cikin 100 yayin da Bevin ya samu kashi 48.8 cikin 100 na kuru'un. Lamarin da ya sa Beshear ya ayyana samun nasara yayin da shi kuma Bevin ya ki amincewa da Shankai. Ma'aikatar Leƙin Asirin Amurka tana bibiyan bada haɗin kai da ake yi wa sabon shugaban ƙungiyar IS Abu Ibrahim Al-Hashim Al-Quraishi. Kafafen yaɗa labaran IS a jiya Talata sun wato baza hotuna da dama na mayaka daga ƙungiyoyi masu alaƙa da ISIS ɗin.
To masu sauraro a nan za mu da sa'a 20 mu na yanzu sai kuma can anjima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.